of America, direct from Washington, VOA. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 20 ga watan Satumba shekarar 2023, kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bugaci a bada goyon baya ga Ukraine a Majalisar Dinkin Duniya, yayin da yake dada jawo hankali kan irin kalubale da duniya ke fuskanta. Kuma rizartarwa ta kungiyar tarayyar Turai ta faɗa jiya Talata cewa an dakatar da bada agajin jin kai a Somalia na wani ɗan lokaci. Kasar Azerbaijan ta kai farmaki kan Armenia a yankin Nagorno-Karabakh da ake takaddama a kai, tare da buɗe wuta a wuraren da suka hada da yankuna da fararen hula ke zaune.
Tokanin labaran duniyar kenan. A nan Amurka, sama da shugabanni 30 ne suka yi jawabi yayin da aka buɗe babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, ciki har da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu.
Regarding Niger, we are negotiating with
gwamnatin Niger. Muna tattaunawa da shugabannin sojin kasar a matsayina na shugaban ECOWAS, ta yadda za a kafa gwamnatin demokradiyya da za ta magance matsalolin siyasa da tattalin arziki.
To a Najeriya, dalilan man fetur a kasar sun kyankyasa cewa akwai yiwuwar a ƙara farashin man fetur yayin da al'ummar kasar ke ci gaba da kokawa kan matsin rayuwa.
Yanzu za ka ga man da kake sha a sati maybe na 10,000 za ka sha, ko kuma 10,000, yanzu sai ka sha man 50,000. Ga kuma abinci da sauran tsadar rayuwa, komai ya tashi.
Muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyi na zai gabatar. A wannan makon shirin zai duba cece-kucen da ya biyo bayan dawowar jagoran 'yan adawa a Nijar Hama Amadu. To amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A wani al'amari mai nuna alamar Amurka na sauraron kasashen kudancin duniya, shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabi kan dimbin matsaloli da ke damun su, duk da cewa ya buƙaci a bada goyon baya ga Ukraine a jawabinsa a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata. Biden ya ce Rasha na ganin duniya za ta gaji har ta bar ita Rasha ta musgunawa Ukraine ba tare da wani sakamako ba. Amma bari in tambaye ku, idan muka yi watsi da ainihin ka'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya don farantawa azzalumai rai, shin akwai wata ƙasa mambar majalisar da za ta iya samun ƙwarin gwiwar cewa tana da tabbacin kariya idan muka bari aka yi gunduwa-gunduwa da Ukraine? Shin akwai ƙasar da ɗoyicinta zai samu kariya kuwa? Biden ya yi amfani da yawancin jawabinsa na wajen bayyana ci gaba da aka samu a fannin rage talauci a duniya da fannin ilimi da kuma kiwon lafiya, yayin da ya amsa cewa akwai buƙatar ƙara ci gaba da kuma sauye-sauye. Ya jaddada mahimmancin cibiyoyin ƙasa da ƙasa kamar su Majalisar Ɗinkin Duniya, tare da yin kira da a faɗaɗa tsarin jagoranci da kuma tasirinsa don tunkarar ƙalubale masu sarƙaƙiya a ƙarni na 21. Hukumar zartarwa ta ƙungiyar tarayyar Turai ta faɗa jiya Talata cewa an dakatar da bayar da agajin jin kai a Somalia na wani ɗan lokaci, bayan wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar ya gano cewa ana yawan sata da kuma amfani da tallafin da ake bayarwa da zummar daƙile yunwa. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito wasu manyan jami'an AU a ranar Litinin na cewa Hukumar Tarayyar Turai ta dakatar da ba da tallafi ga Hukumar Samar da Abinci ta Duniya WFP na wani ɗan lokaci a Somalia saboda abubuwan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gano. A jiya Talata, mai magana da yawun Hukumar Tarayyar Turai Blazis Ujbari ya tabbatar da dakatarwar na wucin gadi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Azerbaijan ta kai farmaki kan Armenia a yankin Nagorno-Karabakh da ake takaddama a kai, tare da buɗe wuta a wurare da suka hada da yankunan da fararen hula ke zaune. Jami'an yankin sun ba da rahoton cewa matakin sojan ya yi sanadin mutuwar fararen hula da dama, ko kuma jikkata su a yankin wanda galibi 'yan kabila Armenia ne, amma Azerbaijan ke kewaye da ilahirinsu. Azerbaijan ta kira wannan mataki aikin yaƙi da ta'addanci. Ma'aikatar tsaronta ta ce an ɗauki matakin ne a jiya Talata a matsayin martani kan ta yadda nakiya da aka yi har ta kashe sojoji hudu da fararen hula biyu a yankin.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma bari mu leƙa zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, inda shugabanni da dama suka gabatar da jawabinsu a rana ta farko a taron na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a karo na 78, cikinsu har da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wanda wannan shi ne karo na farko da yake halartar taron. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da ya halarci zaman na farko ya aiko mana da ƙarin bayani daga New York.
Sama da shugabannin kasashe 30 ne suka yi jawabi jiya da ke zama ranar farko da aka buɗe muhawara a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin 78 a birnin New York. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya jawabinsa da misalin karfe 12 na dare agogon Najeriya ya ce guguwar juyin mulki da ta taso a nahiyar Afirka ba komai ba ne illa yunkuri ne na gyaran matsaloli da aka daɗe ana fama da su.
We must affirm democratic governance as the best guarantor of sovereign will and well-being of the people. Military coups.
Yace ya kamata mu tabbatar da demokradiya a matsayin hanya mafi inganci ga yancin al'umma da muradunsu. Juyin mulki soji ba daidai ba ne, kamar yadda ake samun rashin adalci a shugabancin farin hula. Wannan guguwa ta juyin mulki da ke kadawa a nahiyar Afirka ba tana nufin an buɗe hanyar juyin mulki ba ne, illa gyaran matsaloli na shekara da shekaru. Ku bar mu zurfafa tunani.
We are negotiating with the military leaders as chairman of.
Amma akan batun Niger muna tattaunawa da shugabannin sojin kasar a matsayin na shugaban ECOWAS ta yadda za a kafa gwamnatin demokradiya da za ta magance matsalolin siyasa da tattalin arziki da kasar ke fuskanta, da ma batun tashi hankali 'yan ta'adda da ke kare dagula al'amura a yankinmu. Shugaban Tinubu ya yi kira ga kasashen duniya da su yi aiki tare da kasashen Afirka a matsayin abokan hulɗa wurin bunƙasa tattalin arziki, amma ba wanda ake kallon su a matsayin masu neman tallafi ba. Wani batu da shugaban ya taɓo shi ne batun sauyin yanayi da shugabanni da dama suka yi magana a kai. Tinubu ya nuna illoli da sauyin yanayi ya yi wa Najeriya tare da buga misali da ƙasar Libya inda ambaliya ta kashe dubban mutane.
African nations will fight climate change but must do so on fair and.
Yace kasashen Afirka za su yaƙi sauyin yanayi amma dole za su yi hakan ne bisa adalci kafin cimma nasarar wannan aiki. Wannan gangamin na buƙatar sa himma a fannin tattalin arziki. Yayin buɗe taron, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres shi ma ya bayyana takaici akan rashin ɗaukar ƙwararren matakai kan batun sauyin yanayi da hakan yake sanadiyyar manyan ibtila'i da ke haddasa asarar rayuka kamar ambaliya da aka gani a ƙasar Libya.
Even now, as we speak, bodies are washing ashore from the same Mediterranean Sea.
Ya ce ko yanzu da muke magana ana samun gawarwaki daga tekun Mediterranean inda hafshakan attajirai ke shakatawa da ƙananan jiragen ruwansu. Ya ce ambaliyar garin Derna na ƙasar Libya ba komai ba ne illa ambaliya ce ta rashin daidaito da rashin adalci da rashin maida hankali wurin magance matsaloli da ke tsakaninmu.
To confront the challenges in our midst.
Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa yayin da yake jawabi cewa dole ne ƙasashe masu arzikin masana'antu su ba da gagaruman gudunmuwa wurin daƙile batun sauyin yanayi.
Africa is warming faster than the rest of the world. We are told that the 20 climate hotspots in the world.
Yace Afirka na dumama cikin gaggawa saboda ita ce ke da 17 cikin yanayi 20 mafi tsananin zafi a duniya. Afirka dai ba ta da hannu wurin gurɓata yanayi, amma ita ce ta fi shan wahalar sauyin yanayin. Bayan wannan batun, Ramaphosa ya kuma taɓo batun faɗaɗa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya domin wasu ƙasashen Afirka su samu wakilci da dindindin a kwamitin. Ya ce yin hakan shi ne daidai, shi ne kuma zai sa kowa ya ga ana tafiya da shi. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.
To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya faɗa jiya Talata cewa ya kamata Amurka ta nuna niyya mai kyau tare da azama wajen farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a birnin Tehran a shekarar 2015, yayin da tattaunawar da ba ta kai tsaye ba da aka shafa watanni ana yi tsakanin daɗaɗɗun abokan gaba ta kasa kaiwa ko'ina. Ta wajen ficewa daga JCPO, Amurka ta keta yarjejeniyar da kuma ƙa'idar kyakkyawar manufa. Ya kamata Amurka ta nuna manufa mai kyau da azama, a cewar Raisi a wani jawabi a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da yake magana kan yarjejeniyar. A shekarar 2018 ne tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya yi watsi da waccan yarjejeniyar, yana mai cewa ta yi matuƙar sauƙi ga Tehran, sannan ya maido da takunkuma masu tsauri da Amurka ta ƙaƙaba wa Iran, lamarin da ya sa sannan a hankali Iran ta keta yarjejeniyar taƙaita mata shirin nukiliya. Daga ƙarshe, ma'aikatan kamfanonin ƙera motoci da ke yajin aiki a Amurka na barazanar faɗaɗa yajin aikinsu zuwa wasu masana'antu, muddin ba a samu gagarumin ci gaba wajen warware matsalar nan da ranar Juma'a mai zuwa ba. Tun a ranar 14 ga watan Satumba ne dai, ƙungiyar ma'aikatan masu ƙera motoci ta UAW ta shiga yajin aiki a wani kamfanin harhaɗa motoci na Ford da ke Michigan, da kamfanin General Motors da ke Missouri, da kuma kamfanin Stellantis a Ohio. Wannan shi ne karon farko da duk manyan kamfanonin ƙera motoci uku suka fuskanci yajin aiki lokaci guda. Babban abin da ya fi damun masu yajin aikin shi ne yadda kamfanoni ke nuna rashin sarrafa riba da aka samu, da kuma tsarin albashi da aka tilasta amfani da shi, wanda ke biyan sabbin ma'aikata albashin da ya matuƙar gaza, wanda ake biyan da daɗaɗɗun takwarorin aikinsu da suke aiki iri ɗaya da su. Ma'aikatan suna neman a rage tazara albashin da ke tsakaninsu, kuma ƙara musu albashi. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, dalalan man fetur sun ce farashin man fetur ɗin zai ƙaru a ƙasar bayan da farashin man diesel da na dalar Amurka ke ci gaba da tashi. Sai dai tuni jama'a a ƙasar suka fara yin kira ga gwamnati da ta ɗauki mataki duba da halin ƙaƙane kayi da mutane ke ciki a yanzu. Daga Abuja ga rahoton da Ruqayyah Bashir ta aiko mana.
Dillalan sun bayyana hakan ne a sanarwar da suka fitar ta bakin mai hulɗa da jama'a a ƙungiyar Cinedu Ukadike, inda aka ji yana cewa farashin man fetur zai ƙara tashi daga matsayin da yake a yanzu bisa irin hauhawa da dalar Amurka ke yi. Ya ƙara da cewa da zaran farashin dalar Amurka ya hau kai tsaye, hakan yake shafar farashin man fetur ɗin da suke shigowa da shi da kuma dangoginsa. Baya ga nan, Cinedu Ukadike ya ce farashin gangan ɗanyen mai shi ma ya tashi a kasuwa, wanda hakan kuma dole zai shafi farashin na man fetur. Cinedu ya ce yanzu haka ana siyan litar man fetur akan farashin naira 617 ko kuma naira 596. Ya danganta da nisan inda mutum yake siya. Wannan farashi ba zai ci gaba da zama a haka ba, saboda farashin dalar Amurka da kuma gangan man fetur duk sun tashi. A hirarsa da muryar Amurka, babban mai kula a ƙungiyar ta IPMAN Yakubu Ali Bulkadimka ya ce haka zalika farashin na man fetur zai tashi, saboda farashin man diesel ya ƙaru, kuma da shi suke jigilar man fetur zuwa sassan Najeriya. Baya ga haka, ya ce har yanzu gwamnati ba ta biya su kuɗin jigilar da suke binta ba.
Akwai maganan ƙarin farashi saboda diesel ta ƙaru. Diesel saboda yanayin kasuwa yanzu ta ƙaru, ta kusa ta doshi kusan naira 1,000. A haka ma yanzu fetur kawai da muna sayarwa ba ma so mu yi magana ne, ba wani abu ake samu ba. Kuma na biyu, abin da zai hana mu bara aikin, har yanzu kuɗaɗen mu na dogo ba biya mu ba, biliyan nawa muna da shi, gwamnati ya kiya biya. To kaga wannan abubuwan yanzu ya haɗu biyu, ga diesel ya yi tsada, ga kuɗin da goma ba biya ba.
Su ma sauran masu gidajen man sun koka bisa wannan sabon farashin man fetur da ke tunkarar su. Kamar yadda Rabe Musa, ɗaya daga cikin masu gidajen man fetur, ya shaida wa muryar Amurka.
Sai ɗin da muke da a rana ɗaya mukan sai da mai lita 47,48 a kowane rana, amma wallahi a yanzu ba mu sai da 23-23. Saboda tsada kawai, kusan yanzu sam-sam ba sa zuwa. Kuma wani in ya zo, mutane suke zuwa su cika matanki, wanda idan kwatso ma gure ce, "Ah, my friend, cika mun tanki." Yanzu in ya zo 300,000, 500,000, 6,000 sai ya ce ba mai. Wani kan zo so 2-3 a rana, amma yanzu wani zo so 1 shi kenan. Mafi akasari in mun fita za mu je gida, muka haɗu da kwatso mu, "Ah, oga me yasa ba maganin ka a gidan mai?" Sai ya ce, "Wai ajiye motarsa a gida." Me ya faru? Sakamakon ƙarin farashin man fetur da yi. Dan haka yanzu babu halin da za shiga mota su to gurin aiki, sai dai su ba loan a keke na da sai su gurin aiki. Yawanci sun ajiye motocinsu. Hakan ya kawo mana koma baya a kasuwanmu. Kasuwanmu ya lalace kwata-kwata, ba mu kasuwa.
Shin ko yaya 'yan Najeriya suka ji da wannan sabon matsayi na dillalan man fetur?
Sunana Muhammad Abubakar daga nan birnin tarayya Abuja. Gaskiya wannan hali da ake ciki na tsadan mai hali ne wanda ya sa mutane da yawa cikin halin kaka ne ke. Yanzu za ka ga man da kake sha a sati maybe na 10,000 za ka sha ko kuma 10,000, yanzu sai ka sha man 50,000. Ga kuma abinci da sauran tsadar rayuwa, komai ya tashi. So gaskiya yana kira a gwamnatin tarayya da ta duba ta ga yadda za ta shigo wannan labarin.
Na yi kokarin jin ta bakin hukumar da ke kula da sha'anin man fetur na ƙasa, wato NMDPRA, ba su amsa kiran da na yi ko kuma sakon karta kwana da na aika musu ba. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar za a iya samun a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin samun labarai da dumadumansu. Yanzu kuma ga shirin baki mai yanka wuya.
Baki mai yanka wuya. Dawowar tsohon Prime Minister Jamhuriyar Nijar Ahmad Ahmadu bayan juyin mulki ya haifar da ayar tambaya a zukatan 'yan ƙasar. Jama'a assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa, tsohon Prime Minister Jamhuriyar Nijar kuma madugun 'yan adawa yana kulle a kurkukun filinge sakamakon zarge-zargen tada tarzoma da kuma safarar jarirai. Sa'ad da ya nemi izinin wata kotu domin tafiya duba lafiyarsa a kasar Faransa a watan Afrilun shekara ta 2021. To sai dai tsohon Prime Minister ya ƙi dawowa bayan shuɗewar wa'adin makonni biyu da kotun ta bashi, inda ya ci gaba da zaman gudun hijira a kasar ta Faransa da ma wasu ƙasashe. Sai kwatsam a makon jiya ya koma kasar ta Nijar bayan juyin mulkin soji da ya hanɓar da gwamnatin Muhammad Bazoum da ke takaddama da shi. Magoya bayansa irin su Muhammadu Maiduka sun yi ƙoƙarin bayyana dalilin dawowar ta Hamma Ahmadu a wannan lokaci.
Hamma a matsayi ne da ɗan ƙasa, ya ce ba zai iya zamna ya tsaya ƙasar waje ba a kan cikin ƙasa ta ga halin da take ciki, don haka ya zo shi ba da tashi gudunmuwa cikin wanga hali da ƙasar Nijar. Experience inda aggare kuma da ilimi da Allah ya bashi.
To sai dai bayan dawowar tashi, rahotanni sun nuna cewa Hamma Ahmadu ya mika kansa a gaban kotu tare da bukatar a bashi beli irin na sakin talala, kuma kotun ta amince duk kuwa da arcewar da ya yi a yayin da yake tsare a kurkuku. Wannan lamari ya saka ayar tambaya a zukatan manazarta lamurran siyasa, inda ma wasu ke zargin ta yiwu ya dawo ne bisa gayyatar gwamnatin juyin mulkin ta soji da nufin ɗora shi kan mulki a fafutukar mai da ƙasar kan turbar demokuraɗiyya. Sulemaje Rojeto ɗan jarida ne kuma marubuci da ya yi nazari kan makomar siyasar tsohon Prime Minister Hamma Ahmadu.
Da walakin guda a walki haka ta'a Hamma bai tasowa daga ƙasar Turai ya shigo ƙasar nan, kuma a ce shi ne ɗan siyasa na farko a cikin waɗanda duk anka kama din nan ta hanyar wannan zanga-zanga da wasu abubuwa da suke da alaka da siyasa, a ce shine na farko da aka fara saki kuma aka bashi sakin talala. Wannan mu anamu na fanni muna nazarin cewa kamar sojojin akwai wata murfa gare su akan hamma, wataƙila suna ganin zai iya dawa musu su tahi da jagorancin ƙasar nan yadda ya kamata, ko kuma suna shirya shi a matsayin ɗan takara a gaba wanda suke kyautata zaton zai ɗaukar ƙasar nan kuma ya farfaɗo da martabar ƙasar nan. To ba nan gizo ke saka ba, ɗan ƙasar Nijar ba ka cila sami shi ɗan takara a yau, saboda kaga kowa ya san cewa hamma kotu ta hukunta shi, ta yanke mishi hukunci akan wannan matsala da ta shafi safarar yara, ko in ce sayo yara daga ƙetare a matsayin yanshi, kuma ta dalilin haka an ka hana mishi yin takara. To yanzu naga har waɗansu suna tunanin cewa za a yahe mishi kwata-kwata, ko a yahe musu kwata-kwata duk waɗanda a cikin wannan abun. To ka san an yahe wannan abun duk wanda ya ci garabarsu a cikin waɗanda aka kama wannan ta dalilin hammace. Wannan kuma yana nuna cewa muna tamkar sojojin za su ba hamman mulki, ma'ana ba zaɓen ƙwarai za a yi ba. Shi kuma wannan babban matsala ce, ina son in sha cani tun yanzu ya sha kanshi bisa kan abun da ya iske kotu ta yanke. In har sun ka zo suka yahe, suka ce an yahe musu kwata-kwata, an ka maido hamma clean face din shi, sabon aiko shi ba ya da laifi a kotu ko kadan, to lalle da lalle ba ina kira ga 'yan kasa ba ne, abun nan zai kawo matsala babba wadda ta hit komi tashin hankali a cikin kasar nan. Amma ni abun da nake kira jan hankali na nake, har sojoji suka kura su kuskura suka gata ta hamma cikin wannan tahiya, 'yan kasa fahimta za su yi. Saboda Nijar yanzu ba jahillai na ke nazarin al'amuran yau da kullum ba, mahankalta ne, mailmanta. Ko cikin sojojin yanzu in ka diba majoritakin official superior kin musayar intellectual.
To sai dai kuma a ta bakin wani dan fafutuka kuma mai sharhi kan lamurran siyasa, Alhaji Nasiru Sa'idu, diri yayi kama da mutum.
To kamin ma ya zo ya yi sanarwa ga wata kafar watsa labarai cewa yana jiran wanga al'amari na jirage da dai zai shigo. Ya shigo kuma ya tai gaban shari'a ta ba shi saki na talala, ko kuma ta ba da belin shi. Yanayi ne wanda 'yan ƙasa sun saba da shi, na a ce an yi mutum sakin talala ko an ba da belin shi. Yanzu irin inci wanda gare shi a cikin wannan sakin talalan, ita doka ta tanada shi kuma ya tabbatar da shi. Duk da yake Nijar an saba da mahi yawancin 'yan siyasa galibinsu duka cikin sakin talala ne suke, amma wannan bai hana musu ba, sun ka gudanar da ayyukansu na siyasa, wasu cikinsu cikin sakin talala sun ka zama minister, wasu sun ka zama DJ, wasu sun ka zama duka irin abubuwan suka iya zama a cikin siyasa.
Wasu na ganin gayyata ce ta musamman ko kira ne daga sojoji suka gayyato shi ya dawo gida, watakila a kan shirin share masa hanyar cin zaben da ake hasashen za a shirya a nan gaba.
To shi Prime Minister Lamin Zan shi kankan shirar da ya taron 'yan jarida ya yi zance musamman na shi Hamu Ahmadu cewa yana iya shigo, dan ƙasa ne kamar kowa, kowa ya sauri abin da ya gai. Kenan wannan tana ba da dama a karanta maganar shi kamar cewa a lokacin da ake cikin wanga na ceton ƙasa suna buƙatar dukkan 'yan ƙasar Nijar su haɗa kanunsu. Amma wani yanayi na ƙiyayya ko na ba a tsakanin mutane, to a jingine shi har a gama wannan kokowa wadda ake ciki. Wannan ana iya mai wannan fassara, sun buƙato shi ne domin yana da matsayi a cikin siyasa, kuma ana buƙata a haɗa kanun 'yan ƙasa duka a jingine siyasa dabra har a kare wannan kokowa.
Wani tunanin kuma da ya saka shakku kan lamarin na Hamma Ahmadu shine kasancewar zamansa a Faransa a lokacin da yake gudun hijira, abinda ya sa wasu ke ganin ko Faransar ce watakila ta turo shi da zimmar ya sami kai ga ikon ƙasar domin ci gaba da kare maradunta, wanda shi ma Nasiru Sa'idu ya ce baya tunanin yiwuwar hakan.
Wannan shine addawo ya kama hankali ya dauka, tunda yana cikin na farko waɗanda sun ka soki lamarin Faransa tun yana can ƙasashen waje. inda ya nuna cewa bai kamata ba a ce kasar horon shi ta ci gaba da yin mutane mulkin mallakawan ta kai mutane. Ya ɗauki matsayi irin na ƴan horar hula, irin na sojojin nan, irin na duk wani ɗan ƙasa wanda ke kokowa a rabu da wanga galibi abinda Faransa ta kai mutane. Kenan a kowuya a ce ita Faransa ta ga mutum ya yi mata wannan abu, kuma a ce har yanzu ta raba gare shi. Galibi in ta ga irin wannan abu tana tsarguwa ma ga ɗan siyasa, kamar irin yanda ta kai ma shi Sonko na ƙasar Senegal. Ƙarara shi ne yasa ai ƴan siyasar Niger kowane yake jin tsoron ya so kira a yin Faransa, tunda a cikin hankalinsu ko gobe Faransa ke ba da iko, a cikin hankalinsu ko gobe Faransa ke rike mutum ga iko. Alhali wanga yanayi da ƙasar mu ta shiga na ceton ƙasar nan, wanda kaga talaka sun yi tokonsu da kwalkwata suna neman a rabu da Faransa, wannan yanayi na mulkin mallaka, wannan yanayi na danne siyasa da Faransa da kai ya wuce. Dan siyasa duk wanda ke neman yayi mulkin ƙasa ga cikin mutunci to ya raba kai ne da harkar Faransa. Wannan alƙibla ce wadda talaka sun kaba ƙasar nan, kuma haka abin zai tabbata idan yanayi na demokradiya ya komo, tunda yanzu ba wannan zancen akai ba. Zancen da akai na aza ƙasa ga bisa turba ingantatta wadda za tattalin arzikinta, wadda talakawa za su jin daɗin ƙasarsu. Zancen da akai shi ne na a kori ƙasar Faransa kwata-kwata da bar mu na ƙasarmu domin mu yi mulkin kanmu da kanmu, kuma mu yi hulɗa da wanda mun kaga dama. Wannan zance na demokradiyya ko na zaɓe ko wazicin zaɓe abu ne wanda yanzu ba cikin hankalin talakawa. Betatar a gaba in lokaci kwanciyar hankali ta dawo a cikin ƙasa, an ka samu duka irin abubuwan da an ka aza bisa turba ta girki, ana iya kuma bisa tafarkin demokradiyya.
Masu saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
To kafin mu rufe shirin ga labaran duniya a takaice.
A wani al'amari mai nuna alamar Amurka na sauraron ƙasashen kudancin duniya, shugaba Joe Biden ya yi jawabi kan dimbin matsalolin da ke damunsu, duk da cewa ya buƙaci a ba da goyon baya ga Ukraine a jawabinsa gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata. Hukumar Rajartarwa ta Ƙungiyar Tarayyar Turai ta faɗa jiya Talata cewa an dakatar da bayar da agajin jin kai a Somalia na ɗan wani lokaci, bayan wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar ya gano cewa ana yawan sata da kuma amfani da tallafin da ake bayarwa da zummar daƙile yunwa. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito wasu manyan jami'an EU a ranar Litinin na cewa Hukumar Tarayyar Turai ta dakatar da ba da tallafi ga Hukumar Samar da Abinci ta Duniya WFP da wani ɗan lokaci a Somalia saboda abubuwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gano. Ƙasar Azerbaijan ta kai farmaki kan Armenia a yankin Nagorno-Karabakh da ake takaddama a kai, tare da buɗe wuta a wurare da suka haɗa da yankuna da fararen hula ke zaune. Jami'an yankin sun ba da rahoton cewa matakin sojin ya yi sanadin mutuwar fararen hula da dama ko kuma jikkata su a yankin, wanda galibi 'yan ƙabila Armenia ne, amma Azerbaijan ke kewaye da ilahirinsu. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya faɗa jiya Talata cewa ya kamata Amurka ta nuna niyya mai kyau tare da azama wajen farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a birnin Tehran a shekarar 2015, yayin da tattaunawar da ba ta kai tsaye ba da aka shafa watanni ana yi tsakanin da daɗin abokan gaban ta kasa kaiwa ko'ina.
Masu sauraro baki ɗaya, abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta za a iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika. muna nan a Facebook da X ko Twitter da Instagram da ma YouTube. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawi da ya hada mana shirin baki dinsa. Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na hantsi.